Azamat, domin ya jagoranci ci gaba da gudanar da wannan zama, Allah mu daukakin sarki ya jagorance mu gaba ki daya. Allah ya karba mu da shiga wasu malamai.
A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala rasulillah wa ba'du. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya uwa muslimi, muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu iko muka halarci wannan masallaci. مسجد الشيخ الحق الجامع دكي ونن جهينا مجد جهو أنا زاريا بيو منا بيو دوات الشوال جرم أن نجي صلى الله عليه وعليه وسلم هذه الشكارة تبودة نبيه إلى أربعين وتسا ونن يمزي جيدا biyar da watan Jun shekara ta 2019 miladiya. Da wanda kuka ji ɗan uwa mai gabatarwa ya gabatar cewa takin wannan waccan nan zama shi ne hanyoyin tsira yayin lalacewar zamani. Ma'ana hanyoyi ne za a faɗa maka wadda in Allah ya taimake ka ka bi su to kai za ka tsira. Ko da a ce fitina ta shafi mutane da yawa, insha Allah kai kuma za ka sha. Ko me ya faru in ya zanto kai ka sha bata shafe ka ba saboda waɗansu dalilai da kai ruko da su? So kai babu shakka ka samu fita. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara da akwai waɗansu fitintunu da za su zo ƙarshen zamani. Ma'aikin Allah ya ce ba a ba san gaban su ba. Inna baina yadayhi sa'atan fitnatan kaqta'il laylil mudlim, dab da tashin alkiyama akwai waɗansu fitintunu da za su rika afkuwa. Kai ka ɗauka yankin dare ne kuma daren ma bai zo, ma'anan wannan za ka rasa gane kan fitintunun, za su shafi aqidun mutane, fitintunin za su shafi mu'amalar mutane, fitintunin za su shafi rayuwar mutane, ta ko'ina za su shafi al'umma, su shafi tattalin arzikinsu, su shafi tarbiyyar zamantakewarsu, su shafi imaninsu. To abinda kake ciki kenan a yau, za ka zo ka cimma da yawa bokaye sun kuso cikin mutane, suna umurtar mabiyansu ko almajiransu da yin banza. Akwai kashe-kashe da yawa da aka yi a ƙasar nan, wallahi umarnin bokaye ne. An samu waɗansu mutane sawa'un jami'an gwamnati cikin 'yan boko ko manyan 'yan kasuwa ko waɗanda wasu 'yan kwangila waɗanda sun yi imani bil jiktuwar tsamoci, da haka za a ce a je a samu kanka, za a sami kashe wata mata a zubar da jini kadai saboda umarnin miyagun aljanu. A gefe guda akwai mutanen da wato burukansu kadai na siyasa ya sanya suna kawo waɗansu miyagun abubuwa a ƙasan kamar keke na fitina, wanda kawai yana da wata mummunar ɗabi'a ce, yana da wani abu da yake so ya cimma a siyasance, da haka ya za a yi ya ƙarfafo na ɓarna saboda wala Allah a ce wata gwamnati ba ta iya ba, ko kuma wala Allah shi su wannan barnan ne shi kuma zai kai zuwa ga nashi mutunta da ga sunan nasu da yawa da haka gaskiya irin wannan muhabara shirya ta a daidai wannan lokaci ta zo akan gaba abinda za ka yi kawai ka kade alƙalaminka duk abinda malam zai faɗa wajen wannan littafi da ya rubuta ko wannan muzakara to sai kai Joseph kuma kai kokari da duniyar kokulwa ka rika sa duk abin da za ka cikin duniya kai ki ina roƙon Allah madaukakin sarki imam malam Bukwa ya masa taimako kan wannan zama kare lokacin malam ya gabatar da malam Sheikh Al-Qasim Ahmed shugaban ladabin da'awa kuma ɗaya daga cikin jigo a majalisar malamai da zane lokacin zaman gaba ɗaya Allah ba duka ke sarki in malam ce ba
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يموانا ما سجلما وانما كهدوء وانما صلاتي جامع الشيخ صلها السلفي da ke wannan anguwa ta tudun jikun cikin rabar hukumar Zaria ta jihar Kaduna Najeriya ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ma Allah godiya mai ɗimbin yawa da ya rubuta mu cikin bayanin da suka samu wato azumtan watan Ramadan wanda ya kaddara mana halar rayuwan kai yau gashi muna biyu wato ga watan Shawwal hijira na da shekara 1440 wannan ni'ima ce babba da Allah ya yi mana domin Allah ta'ala da ya ga dama la kunna min ashabil qubur da mun zamto cikin mutanen wato makabarta da mun shiga kabari tuni amma Allah ta'ala yayi mana lubusi ya kaddara mana rayuwa har gashi mun kawo duk wani dama da mutum ya samu cikin rayuwa to lalle wannan damar wato wata ni'ima ce da ya kamata ya fa'idanta da ita kuma wanda ke cikin kabari ba zai iya tasowa ya zo ya ce ko subhanallahi bai tsarkake Allah kulce Allahu Akbar ko ya hailala ce la ilaha illallah ko ya hasbala ya ce hasbiya Allahu wa ni'mal wakil ba zai iya ba ya riga kuma ya wuce kenan amma kai sai Allah ya maka wannan ni'ima da haka ya kamata mu gode ga wannan ni'ima Allah ya sa mu cikin masu gode duk lokacin da kaga Allah ya ce mu ce ka kai da to Allah madaukakin sarki ya maka agaji taimako ne Allah ya maka kuma wallahi alamar soyayyar Allah ne saboda ka yajibu alaina an nashkura Allah jami'an mu gode wa Allah gaba daya da ya kaddara mana halar rayuwa kullum mafi alkhairin mutane khairun nasu man qala rabbuhu wa hasuna amalu, mafi bijin mutane mafi alkhairu shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo sannan aikinsa kuma yake kyau. Wa sharrun nasu man qala umruhu wa sa'a amalu, mafi sharrin mutane shine wanda rayuwa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi muni. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu rayuwa mai tsawo mai albarka, tare da cewa al'ummar nan ba ta wuce ta suna Hausa ba ne, kamar yadda ya tabbata a cikin al-Imamu Tirmidhi, amaruhum mati ma baina sittin wa saba'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik, rayuwa al'umma ta wanda ke tsakanin 60 zuwa 70 kaɗan ɗin su ne ke kinkira haka. Yanzu jama'a kowai kalli na kusa da shi da gani zai ga za ka ga tafiyanin ne hazawiratun tafiyanin hazawiratun samari ne za ka gan su majiya ƙarfi masu jini a jika, kuma ina rantsuwa da Allah yadda annabi ya faɗin nan gaskiya ne, da za a ce suwaye suka ƙetare 70 a wurin nan za mu gan su ne ƙilla, kuma aƙalli su ne kaɗan. Wannan daban da kake ciki tsarkace sai ka kai shekara ta la'a mana kai shafin sodinka wata zancanta kai ta bugun abin da ya dace kafin lokaci ya gure, idan lokaci ya gure mutum zai dana sanin da ba zai amfane shi ba kwarai da gaske. Yanzu ne kake da dama, Allah ya taimake mu. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دابا تروى إستنبوليا كتبت على الله سبحانه وتعالى وأنت لا يده وما يبقى مدانيا لنوك الشيمكة عن رسولنا لا نعتبر زوجة شوال جدران على الشيكة لا تقول في اليوم جدا وتتيدي ليه لديه زوجة شدا shekara ta 2019 a wannan babban masallacin Juma'a a Sheikh Talha a Talha bin Dukun Zaria. Wannan mabudi da za mu tattauna a kai wato hanyoyin tsira ya yi lalacewar zamani. Allah ya saka wannan martani mai kokarin ilmantarwa da tarbiyyantarwa da kuma binciken ilimi da alkhairi tsarkashin jagorancin Ustaz Bashir Lawal Muhammad. Allah ya saka mai alkhairi. Sun kyautata mani da su suka gayyace ni in zamo ɗaya daga cikin masu ba da gudunmuwa a kan wannan manufa ta faɗakarwa. Ina roƙon Allah ya taimake ni gabatar da abin da yake so kuma ya yarda da shi. Amin. To wannan maudu'i ku kun lura hanyoyin tsira yayin lalacewar zamani, wato yana da kyau to ku san cewa kamar ana magana ne nan a kan cuta da magani addabu ne wadda ba su zai kyau kafin a ba da magani a san cutar ko abinda likita ke cewa sai ya yi bincike ya gano cuta kafin ya maka prescription ya ce ga maganin da za ka sha. An fahimta ko jama'a? Kenan ya kamata mu san to menene suka lalace ne a wannan lokaci da muke ciki. Shi zamanin farko zamani ne wanda bai lalace ba, a'a zamanin da suke gab da alkiyama su ne suke lalacewa, kamar yadda shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar Zaria Sheikh Muhammad Nuruddin Zubairu Dambe ya faɗi cikin hadisi wanda ya karanta mana. Zamanin farko zamanin wahayi zamanin farin jakada manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan zamani kafi yake zamani ne wanda yake nagartacce tsaftatacce ingantacce. To wani zamanin da ya lalace kana iya cewa wannan zamanin da gamu a cikin sa mutum nan da muke rayu wannan lokaci da muke ciki al'amura sun tabbatar sun lalace. Da aka bari mu ji daga cikin waɗannan jinkirin wanda suka faru har zaman ya zama haka, halin da al'umma take ciki a yau, halin da al'umma ke ciki na lalacewan al'amura da bayanan Al-Qur'ani da hadisi suka yi game da zamanin fitintunu, Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul baqara ayat 17 ayat da take cewa yas'alunaka 'ani shahril haram kitabin fihi qul kitabun fihi kadhib صدر عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فتنة تاكو جرما في الاتساع وما فتنة اتسمى فيه جرما في الاتساع وكو جرما لي في شركة لألا إلا كبدا لي في الاتساع وكو وانا بلاني لي da ake ciki to din da Allah ta'ala yake ku duba girman zubar da jini amma Allah ta'ala yake girman wato shirka tana gaba da wani muni shirka yana gaba da wani domin shirka ne Allah ba zai kada ma wani kafa ba idan yayi shi idan kai ma Allah tarayya ka sanya ma Allah kishiya a cikin abin da ya cancance shi shi kadai ba zai daga maka kafa ba kowa ya kai kamar yadda yake ba zai daga maka fiyayyen halitta da kafa ba inda za su shirka walau ashraku la habiza anhu ma kanu yasna'u ko ma kanu ya'malu da za su shirka da duk abin da suke aikatawa kafa ya zube ya lalace ولقد أوحي إليك ومن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك سيأتي بما في جرم صمت شين مزاع الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يشهدك من يوحي ذواك عليك من يوحي ذواك وطن دسكي قبانا إن كي شركا إن تقص كل كي شركا ليحبطن عملك أي تنك زي تنبع لعوازي لانك ولتكونن من خاسرين وما تبت للي ولا لا تغفت سكين فخاره قدوب على نبي إبراهيم قدوب ما هي تنسى شركة ما ألا آذر وما لنا أن يبا وطلاء فرش آذر وتذيش بخالدا مخلدا فيها ذي جوامة كبار فيها الله يسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle fitina za ta kasance wanda yake zaune cikin ta ya ko wanda yake tsaye wanda yake tsaye ya ko wanda yake tafiya wanda kuma yake tafiya sai aka kai gaddawa sai aka ce mai kake gani idan ya shigo mana gida wato idan mai kisa ya shigo man gida sai ya ce wata ka kasance kamar danga da imam abu dawud cikin sunan da ya rubuce shi wannan wato gwargwadon yadda ka tafi cikin fitina gwargwadon yadda za ta ainihin lalata ka gwargwadon yadda ka nisance ta gwargwadon yadda za ka kubuta daga gare ta da haka nan duk wani kofa na fitina kai kokari ka nisanta wanda ke zaune ya ji natsai ya ji wanda yake tafiya domin shi gaba yake wanda ke tafiya kuma ya ji wanda kuma yake asali mai gaggawa cikin ta Allah ya kare har wala yau ne ya zo daga mafil bin yasar Allah ya kare da shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibada a lokacin fitina da rikicewar al'amura da kisa kamar yin hijira ne zuwa wajena shi za a samu fitina za a samu rikicewa tashin tashina ta barbarewa al'amura to a ce duk da rikicewa al'amura da lalacewa mutane kai ka tsaya ka rike bautawa Allah kai gaske ka rike tauhidi ka rike abin da ya kamata ka kiyaye wannan ku ji daraja kamar mutum ya ji jira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka dan uwana zuwa yana nuna mana akwai rigima fitina a kar ga yana ma muna ganin wasu daga ciki الإمام مسلم الإمام الترمذي الإمام ابن ماجه رحمه الله ونعمه هكذا كعب بن إياب الله يبدلش يا روي يقول لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن لي قوة على الأمة أقول في جنة كما في لن لي في جنة الأمة شاء دوك ياتي ترمذي
Shirka ma fitina ce ko? Dukiya ma fitina ce. Dukiya ma fitina ce. Ta cikin abubuwan da suka rikita mana lokacin nan. Al'amura ta tabarbare aka bayyana. Al-Imamu Tirmidhi ya ce wannan hadisi. Ga wasu mutane game da abubuwan da suke damun al'umma. Me ya damu mu ne yau da nau'o'in sabon Allah? Kamar yadda muka fara faɗi muka buɗe da aya, akwai shirka da Allah. Shirka da Allah, haɗa Allah da wani cikin abin da yake ya keɓance Allah shi kaɗai ban da waninsa. Zubar da jini da kisan gilla, garkuwa da mutane, kada mutane a hanya da yin musu fashi, zinace-zinace, luwaɗi, maɗugo wanda mata ke tsakaninsu. Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kayan maye, tara suka, game da zubar da jini, Allah ta'ala ya yi magana cewa kuma duk wanda ya kashe mumini da ganganci. Akwai bambanci tsakanin gangan da ganganci? Akwai bambanci ko? Kana yi ka kashe mumini da gangan kuma ya zamana wato bai kai na ganganci ba. Misali mutumin da yake sai ya ɗan angaje wani kawai sai faɗe mu ko ai da gangane wannan ba wai ko incident ba ne kawai ɗan yi mai ɗan kwashi haka ko malami a makaranta ya mai wani kawai sai yaro ya faɗe mu da gangane ya ɗaya kashe shi. Amma da ganganci ba, ganganci shi ne wanda za ka ɗauki abin da zai yi kisan, kuma kisan kake nufi ya kaske ganganci kenan. Na taɓa jin wani malamin Hausa ne ya yi bambanci tsakanin gangan da ganganci. Allah ya samu gama lafiya. Duk wanda ya kashe mumini da ganganci, to sakamakon shi jahannama ne, yana mai dawwama cikinta. Kuma Allah ya yi fushi da shi, ya Allah ya yi fushi a kansa, kuma ya la'ane shi, kuma ya yi masa tattalin azaba mai girma. Suratul Nisa'i aya ta 93. A nan gurin ku duba irin wannan kyacewa, wannan tahdida, ruwa wannan tahdidi da wannan wahimi da Allah ya yi, duk wanda ya kashe mumini da ganganci jahannama ce makomansa. Sannan ga fushin Allah, hadisi nan. Dadi ga tsinuwar Allah, Allah ya nisanta shi daga rahamarsa. Sannan kuma ya ce mai tattalin azaba mai girma, wa haddalahu azaban azima. Ka duba nan da aka ce Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, shi abin da yake fahimta, duk wanda ya kashe mumini da ganganci zai shiga wuta, ba zai tafi ba. Tare da cewa ra'ayin jamhur suna fahimtar cewa a wanda ya kashe mumini da ganganci na da ƙofar tuba, inda har yi tuban da gaske cika sharuɗan tuban da nufin ya bari Allah na tuba ka ya kai na bari Allah zai karɓi tubansa. Amma dai ka gane girman abin irin yadda aka jeranta waɗannan kyacewa, wannan kashe da jan kulle masu yawa. Zubar da jini bisa ba bisa haƙƙi ba yana cikin manyan zunubai, kuma farkon zunubin da ɗan adam ya fara saba wa Allah da shi a doron ƙasa shi ne kuma farkon laifin da alƙalai zai yanke hukunci a kansa ranar tashin alƙiyama. A ga wani ya nuna maka girman zubar da jini. Hadisi ya tabbata, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud hadisi cikin sahih Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal ma yuqda baina an-nas yawm al-qiyamah fi dima', farkon abin da za a hukunta tsakanin mutane a ranar tashin al-qiyama cikin sha'anin jini ne. Washa Allah zai hana cirai ya kera ta ka zo lana ɗaya ka salwantar da ita. Sai sa idan Allah ta'ala ya zauna da su kan wato kujeran alƙalanci subhanahu wa ta'ala idan Allah ta'ala ya bayyana domin al-fasl bayna al-ibad rabin hukunci to akan jini za a fara yanke hukunci kuma Allah ya yanke hukunci Allah ya yanke hukunci la afi ba wannan sai daga kara an yanke kenan sannan hadisi ya zo daga ya shiga ya tabbata Imam Abu Dawud ya rawaita hadisi daga Mubarak bin Samit Mubarak bin Samit ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu al-mu'minu mu'liqan mu'mini ba zai gushe ba mu'liqan ay musri'an fi ta'a ba zai gushe ba yana gaggawa cikin biyayya ga Allah salihan yana salihin ba amma kuma dan shigaman haram ma daman dai bai zubar da jini wanda Allah ya haramta a zubar ba fa idan asaba daman haram idan mumini ba ake magana nan ina da kuma zo daga riban sa mumini ma ba zai gushe ba cikin da'an Allah Allah zai hore mai yin mai da za ka daina gaggawa zuwa ga da'an Allah za ka gan shi Allah ta'ala ya yi mushi salihi in dai ina nan mai da'a salihi amma ba zai zubar da jini na haram ba فإذا أصاب دما حراما بلح إذا يزبر الجني وأن لا يحرم تهذبر تبلح أي وقعت الهلكة يا رب يا فتى ما هلكة ثم حديث نفس الله عليه وسلم يقول إن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم duniya ta bushe gaba dai wallahi ita ta fauki gurin Allah ake ba duniya da ake an kashe mutum musulmi ba da haƙƙi ba zaka mu gane wannan cutar cutar ba karama bace zubar da jini nan da nake ba da haƙƙi ba ko ku ji irin wannan ke cewa da annabi Allah kai zubar da shar da rayuwar al'umma da zubar da jinin su da talwar shar da rayuwar mutane yadda yake kafin cikin al'umma shuwa ga Allah ne dai muke kai kotan Allah ya yi mana ku na gaba da matsalar da kowa da mutane kuma shi ma ya zama to kamar wutar daji saboda tsananin san dukiya da kwaɗayinta da son matsayi da ɗaukaka da mukami da suka shiga cikin zukata zukata sun lalace da matsanancin san dukiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kirki ce mai ummata guda biyu da aka sake su a garken tumaki barnar da suke musu bai kai barnar da matsanancin san dukiya da san daukaka da matsayi yake wa mutum baga addinin sa Imam Tirmidhi da ruwaita daga ainihin sahabi Ka'ab bin Malik Allah ya kare shi hadithu hadithin نسأل الله تعالى ما ذيبان الجاهلين أرسل في جنن بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف الدين موهم بنيك ومتنبع الدين إذا متي إذا الحرص الحرص على المال تركيتي تركيتي كبرتي نموا موهم دبار كان أو تدبار كتير كما دفولا وقولا بشي larabawa na cewa azbihu asrabul haywan tana da gaggawa da tsoro mu go dabba ce ko ba ta jin yunwa ka tafi ta cikin garken dabbobi za ta yi banna ina ga kuma tana jin yunwa ina ga kuma ba ɗaya bane hagu da ni ku duba irin wannan misali da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam saboda misali yau duniya ne ke idan duniya ke idan Allah ya kare mu daga cikin mafi girman matsala da al'umma ta hauka ma na lalacewa a wannan lokaci da muke ciki shi ne da aka juyar da tunanin mutanen da musibar yan bindiga ya addaba zuwa ga masujirta ko yi domin samun kariya na maganin bindiga da makami ta ji wani bala ji kenan wai domin mutum kar ya mutu sai kuma ya ce fata mu abin da zai kashe shi duniya da lahira don wanda ya je wurin kuka ya kashe kan shi duniya da lahira gane cewa mutum bai mutuwa sai kwana shi ya gane eh kuma kan ni nafsin an ta mutu illa bi iznillah kitabun muajjal kitabun muajjal ha sai kuma kai mutane kuma sai su je filayi sai su yana ba su kuma sai ne wai ko an harbe su ba zai kama ba ko an dama musu kaba zai kama ba wannan kamar a dauko mutum ne daga ruwa a dauko kifi daga ruwa ne yana cikin ruwa yana jin daɗin shi na waka kafin a zo da kawo shi a toya shi a mai zai ce ko ba zai tori ba zai tori to wato an dauko mutum ne daga wani abu mai sauki a cikin cikin azaba ai ba bala'i irin a ce yau bawa ya fada ma shirka da Allah ko ni an sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin Abdullahi ibn Qudafah as-Sahmi Allah ya kare kai shi yana cikin mutanen da aka kama su lokacin wani yaki da aka yi da Romawa sarkin Rum ya ce yana so idan an kama cikin fursunonin nan an samu wani daga cikin sahabban annabi da Allah a zo mai da shi a raye shi ya ji labarin an ce wato imanin su kankare kwangil ƙarfin jirgi ne a daka a bari shi yana so ya ga waɗannan mutane zai musu zai gwaji yana jin labarin da shi da Allah hukun kama aka samu da ta hali ciki kan ku kashe shi ku zo mana shi kuma Allah ya kaddara cikin fursunonin yaji da aka kama akwai Abdullahi ibn Qudafah as-Sahmi Allah ya kare gare shi wato Imam Zahabi ya kawo tarjuma cikin sirr alani dubara an mai gwaji da abubuwa ba yadda za ka gane annabi tarbiyya ne na imani an mai gwaji an gwada shi da yunwa sun je sun gaya masa sai suka ce duk cikin fursunonin ba da ibadanci ku ji imani an sa shi cikin kurkuku yana fajirin ciki da kisa ne amma suka ce ba mai da suwan shi cikin fursunonin yadda da aka kama ga azumi suka ce ga azumi ga sallah a wannan halin ba da Allah jama'a muna tare jama'a an gwada shi da yunwa mahallin shahidin da nake so mu kawo bari je kai tsaye kawai tunda ba da lokaci an gwada shi da yunwa aka bar shi da yunwa har ya kwana uku ba a ci ba sha har kan shi nan gabe da aka tashi jarabta shi aka kawo mai naman alhanzir da giya sai ya kaula shi sarki ya tambaye shi ce me yasa ya ce lalura ta sa in ci amma mu da kanku yi musulunci dariya shi yasa ne da mu mutu da aima musulunci dariya haka yi mai gwaji da mace ya ce a nemo mafi kyawun mace da ake gani a ƙasar Rum gaba daya aka je aka sa shi cikin daji aka turo ta fata jarradat min athiyabi ta tube bayan ta tube rigan kunya shi kuma ya rumtsa idanunsa ya rumtsa idansa yana gudu tana bin shi yana ma'azallah ma'azallah sai ya tuno kun ga alamar ya san Qur'ani kun tuna waye ce ma'azallah ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mashwa sannan aka da rubuta annabi Allah ya yi su ina nuna maka sanin Qur'ani da tambayi da kuma kokarin kawo shi cikin aiki yana wurin Allah ne ke neman tsari sai ga shi ta fito a guje Allah ya firgita ta yan jaridu na jira da mai ne ne faru a kofa a ce ga sahabban annabi ya yi tarfasha wani shiddatan lahi ne waɗannan bayan Allah rinin Allah wanzu Allah ya kusa ta tarbiyya Allah ya nafa a nagari alkai ta ce wallahi ban san kun shigar da ni ga mutum ne ko kuma icce ba ya tsallake wani jarabawa na gaba aka ce za a kashe shi duk in an zo za a ce aka yi mai jarabawa cewa za a kashe shi ya ce dama a kan wannan muka tattala abinda muka tattala abinda muke jira ke abinda ya zana kawo wannan an nemi ya dawo kafirci an nemi ya dawo kafirci ya dawo na faranci ya zama ba nasari ya koma bautan cross an ce ba a ga facin rai ba nashi da tashin hankali sai da aka ce ya bar addinin musulunci yace bayan Allah ya rantsar da mu daga wuta ba za mu koma mace ba har abada yace to zan kashe ka shi akan wannan kuka shirya da aka sa ku kunna wuta a fada aka sa manyan kwanukan tuya aka sa mai aka tafasa aka ce aje a kamo kursunonin musulmi guda biyu aka kamo su a idan shi aka je kwa sunan su ya zagaye dan a tsorata shi aka ce shi ma a jarabar shi bayan mai jarabawa da daurewa da harji da kibiyoyi aka ce kar a same shi a razana shi ko je zobe ba Allah ka ba mu imani aka gab da wutar sai yana hawaye sai suka ce mu mai da shi aka dawo da shi sai sarki mun ga yana hawaye sarki ce ya za ka bar addinin naka ne fa haba ashaddal ibadi ya nuna kiyayya da ki fiye da yadda ya yi a farko da ce to me yasa kake kuka ya ce kukan da nake shi mutuwan kwara ɗaya ce idan aka kashe ni ina ma da ake za a kara rayar da ni a kuma kashe ni fi sabilillah kuma rayar da ni a kuma kashe ni fi sabilillah ne dai sarkin kawai sai ya burge shi kawai sai ce fa hallaka an tuqabbila ra'si raka iya sumbantar kaina ne kuma in sake ka sai ce zan sumbanta amma ba ni kaɗai ba da duk sauran kamamun musulmi ya ce da duka zan sallame sai ya amfani da fikihu da gane fikihun sahabi kuma sai ya ga ya sumbanci kan makiyin Allah sumbantar kai alama ne ne na so sai ya ce to yanzu sai amfani da fikihu da aulawiyyat sai ya sa ma'aunin gwaji me ya fi yanzu gara in sumbanci kan wannan makiyin Allah in kubutar da duka sauran fursunonin nan dan kada a darce su cikin imaninsu sai ya sumbanci kan shi sai ya sake su duka da suka dawo Madina na zartar lokacin Umar bin al-Khattab yace haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa abdillahi wa ana abduhu haqqi ne kan kowane musulmi ya sumbanci kan abdullahi ne zan fara ya kama shi rungume mahallin shahid ana an ce ya wata kirki da yawa da ku kuma kai ku kai ka kirki karke shirka da Allah Allah ya kare mu koma ka tada jama'a Allah ta'ala ya faɗi cewa kula masu tsayuwa da tsarkake cewa ga Allah kula fa'a lillahi kina ghayra mushrikina dan nisantar duk wata banna ba ma su yin shirka ba kuma wanda yake shirka da Allah to yana kamar wanda ya faɗo daga sama ne sa'annan tsuntsaye suka tafi shi ko iska ta fada da shi wuri mai nisa suratul hajj aya 31 da ka mutane su zama masu tafiya samban bisa kan tabari ba tare da shirka ba kuna fa'a lillahi da rayuwar shirki ne ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح كما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل انسان شعبه وهو ما هلك يشرك الصباح المبكر تاتي منين يسوع يا من يشرك الله سيجي شركا لله لسهر لكشر وسع الله حرم تعبدي سي اندمك da cin riba da cin dukiyar mara da juya baya rafi ya ki yayin da zai ga mata mu ne masu kamewa da rashin sanin masu kamewa da rashin sanin banna kama mu ne ba su ma san hanyar banna ba sai kawai mu ce dube su ya musu wato ainihin kazafi shi a kan iska ne ya mu kariya kawai da zai ce kariya ba kawai kariya kazafi ban ji ba mai gani kawai jefe ta كتب عند النبي صلى الله عليه وسلم سهل كروى وعلى رأس هذه السبع وتؤل الاشراك بالله الله يكرم يا ويك تظن تشي يا ما تقول الواجب لساكا لشاي شاي na cikin abubuwan da suka lalata mana al'umma sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yana daga cikin alamomin al-qiyam za a dauke ilimi jahilci kuma zai tabbata kuma za a rinka shan giya kuma zina za ta yaɗu al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga sahabi anas bin malik shi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har wani mai mazina ce baya zina a yayin da yake zina da yake zinar halin yana mumin kuma farawo ba zai yi sata a yayin da yake sata ba alhali yana mumin kuma mashayi ba zai sha giya ba a yayin da yake shan giya alhalin yana mumin kuma baya kisa alhalin yana mumin wannan hadisi yana cikin sahihul jami hadisin daga sahabi abdullahi ibn abbas ya biyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duba yan uwa musulmi waɗannan abubuwa kun ga matsalar shaye-shayen nan ya zama mana bala'i duk shi ya tabbatar da duba ka duba jihar Kano wanda take mafi yawan jihar Kano musulmi ne amma a wata an ga cewa ana shan tutolin kusan kwalabe miliyan a wata da kuma wani cikin ya nuna tsakanin Kaduna da Katsina ana shan fiye da haka kuma wannan bala'in ya fi shafan matasa da yan mata shaye-shaye Allah ya yi mutum mai hankali ya nuna da kanshi mahaukaci kuma ka zo mahaukaci don Allah wani gadi ke cikin hauka ne yi ganin hauka ka kalli mahaukaci ne ka gani wato a hankalci ne kamata ake kake bai kamata zama mahaukaci ba yau ka zama mahaukaci ma cewa za ka yi alhamdulillahi lillahi afani min mubtada sallallahu alaihi wa faddalani ala kathirin min man khalaqa tafdila ko na gode ma Allah ne ya tsare ni daga abin da kai ka race ka da shi Allah ya bibi ta nan mafi yawan halittu miliyoyi mai hankali shari'a ba za ka yi ba shari'a ma ba ta hau kanka ba idan ba ka da hankali ko shi za ka mai da kanka haka ka koma gona kana zaurarori ka dinga zage-zage ruwa ya maka duka da sauransu Allah ya kare sannan har wala wa sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sha giya a duniya ba zai ba zai sha ba a lahira ba zai sha a lahira ba yana cikin wato annabi sunan annabi yani sunan al-kubra da dan sabani kada amma shi ma ya yi wannan hadisi sannan hadisi ma wala da daga Bukhari da Muslim cewa man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabha fi al-akhirah kuma ya sha giya a duniya nan ba zai sha ta ba a lahira a lahira ana shan giya cikin aljanna ko eh wai mutum ya yi hakuri ma zai sha ya bari san sa cikin aljanna ba domin aljanna ma ba wani abin da za a haramta maka sai da take giya 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 san aljanna giya aljanna kuma ba ta lalata ka dai ta inganta ka amma ta duniya lalata mutum ce kuma wani zai ce to ai wuyi wuyi da fitolin da su shalasho da mene ne ai duk ba giya ba a ai duk sun gurɓata hankali da haka hukuncin su hukuncin giya duk abin da zai lalata maka hankali ka tashi da gangar hukuncin ka dai da mashayin giya da haka horon ma da za ka yi wanda ya sha giya shi za a yi wa mutum Allah ya tsare mu wannan su ne kaɗan daga cikin lalacewar da suke illa cikin al'ummar mu kuma alamomi ne da shi da jama'a to ina hanyar mutuwa yanzu mun ji cutar yanzu sai magani ko kaɗan daga cikin cutar sun fi haka ba su ne daga cikin hanyoyin tsira daga cikin ga wasu daga cikin hanyoyin tsira abin da zai zaka fice ka tsira daga fadawa ga da ajinci da fadawa bala'i shine kula da al'amarin imani da aqida malam imani shine mutum idan mutum bai da imani shi ba kawai bane Allah ka ba mu imani shi yasa al-imam ibn majah ya rawaita hadisi daga wato sahabi dindo yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fitiyan hazawiratun mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam muna samari majiyakai muna samari waɗanda suke ainihin masu jini a jika in ji jin duk fitiyan hazawiratun me yake me yasa yake su fitiyan hazawiratun wai dan ya nuna maka dan ya nuna maka cewa ana cikin kuruci ana cikin kuruciya ba wai na cewa kuruci ne dangin hauka ko a su kuruci ne dangin hankali su kuruciyan bai ja musu safa ba ya ce sai muka koyi imani kuma ta Allah da Qur'an sannan muka koyi Qur'ani sai muka karu da Qur'ani ne to kuma sai muka karu da imani ma'ana imani ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su aqida ta zauna eh haka tarbiyyar da za a yi ma al'umma tarbiyya na imani awwala ya zama da mutane wato suna ganin girman Allah dole mutane akan tsoron Allah da lulluta musu da ga umarnin Allah da nisan ta saba masa yana cikin mutunta tun da gidansa kai kokari ka lulluta ma mutanen gidan da yayin Allah biyayya da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da manzo kuma da kokarin tsawa akan saba wa Allah sannan na gaba kaudake daga bin sha'awar duniya da jin dadin ta kare da mana a dinga komawa duniya ta zama ita ce kawai abin da ake nema a kokari a nuna wa mutane wato su rinka kallo gidan lahira duniyar ma suna neman ta ne don su gina lahira wato kare duniya ta zama ita ce ainihin gaya sai dai kawai duniya ma kana neman ta ne don ta zama wakila ne ila gaya kar ta zama ita ce kawai abin da ake kallo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokarin sai da fitar masa habbai da duniya cikin rasu ba su dauke da kayan da ba su to sai an yi wannan yana cikin hanyar tsira sannan tarbiyyantar da al'umma a kan riko da littafin Allah ta hanyar karantawa fahimtar sa da aiki da shi sannan sai karatun littafin Allah tilawatul huruf wa tilawatul ma'ana wa tilawatul amal karanta a fahimci ma'anar kai ta dabbure sannan kuma a sashi a aikace fuskantar littafin Allah ga dangada ta yadda ake ƙara imani da ramadana saboda yadda aka fuskanci littafin Allah kuma wannan tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine jagoran tafiya a ramadana Qur'ani to bi jibril yake zuwa mai ka duba sunan Usman bin Affan shi Usman in ba ramadana ba duk kwana bakwai yake saukar Qur'ani sai na Usman yana khalifa ba jama'a ku duba da wani shugabancin musulmi na duniya amma duk kwana bakwai sannan kuma in ya karanta a littafi a mushafi kuma da daddare zai yi sallah da wannan izini takwas din da rabi a kafafunsa shi yasa da kusina ta zo bai fada masa ba Allah ta'ala ya bashi sabaki har ya musu kan imani al-imamu shadi so biyu ke hatiman qur'ani cikin ramadana shi usman duk kwana duk rana sai ya yi sauka cikin ramadana Allah ya ce mu ce mu fuskanci qur'ani da gaske sannan kwadaitar da al'umma da race zuciyar su akan kwadayin lahira da ladan lahira kwadayin lahira ya zama mutum yana kwadayin lahira fiye da abin da yake duniya sannan abu na gaba kula da abokai da kawayen yaran ka san suwa yaran da ke shiga da fita da su malam sai ka zama kai ne abokin yayanka yayanka ka zama su zama abokanka in dai ba mugu ba ne mutum bai so ya ga abin da su ga abin da yake su ne da watsi da yayanka in kai watsi da su yan iska suna nan za su tafiye su kuma za su koya musu mummunan ko kai za ka fara zama wa yake dan kai za ka fara tabawa ba wanda zai fara wahala da su sai ya'yanka ka zalunce su in zaka je karatu ka ja hannunsu in zaka je sallah ka ja hannunsu in zaka je zumunci ka ja hannunsu duk inda za a samu imani ya zama kuna tafiyar da shi sannan in kaga ɗanka da abokin da bai dace ba ka raba su kai tsaye ba wani kunya ko ɗan yayanka ne ɗan yayanka ko in ka yi iyakar yadda za ka yi bai ka raba su domin Allah zai tambaye ka inna Allah sa'ilun kulli ra'in amma sar'ahu Allah ya kuma tambaya tabbas ya tambaye ko wani ya yi game da abin da ya bashi kiwo a hadin ba za ka ka amra ya abu ya kiyaye abin kiwon ko ya tozantar da abin kiwo hatta yus ala rajul an ahli baiti har sai an tambaye mutum game da iyalan gidansa Allah ya samu fita sannan yin himma wajen aurar da samari da ɗan mata da wuri wannan yana cikin magani a cikin hanyar tsira da zarar an samu manema aka bincika aka ga dacewa ai ba za a aurar da su kada ba ta lokaci sannan sai ido game da hudda yara da waya yadda yara ke hudda da waya yaran ta kuma da bukatar waya mai memory ba da dalili in dai communication ne kawai ka sai mai communication inda za ka kira shi kira ka nuna ne sai ka ce sannan neman ilimin addini ina cikin hakan tsira neman ilimin addini muhabbar jabal Allah ya kare da shi ya ce ku nemi ilimi domin lalle neman ilimi don Allah tsoron Allah kuma neman ilimi ibada ne ina cikin akhlaqul ulama na al-imam abubakar al-ajuri Allah ya kashi da sannan ta gaba tarbiyyantarwa a kan daga cikin da shi a samu mahatul akhlaq ta gudana da kyawawan ilimi Ali ibn al-Madini Allah ya kansa yake yace barin yaro da gadan ladabi ya ci barin mashi gadan dukiya shi ladabi yana samar da dukiya da mutunci da kauna ga ɗan uwa da kuma yana tattar alkhairin duniya da lahira ka gadan ma ɗan ka da ladabi zai samu duniya ba wata ma ta kai cikin tarbiyul muqtarrin da al-imam ash-sha'rani kammalawa daga karshe ina cika cewa da waɗannan zantuka masu tsada na farko lallai ne faɗin Allah ta'ala lallai ne Allah yana yin faɗa saboda waɗanda suka yi imani jama'a kamar yadda muka yi magana imani na gaskiya da aqida ta farko idan muka yi imani na gaske to Allah zai yi mana faɗa da duk wani makiyin tun daga shekan da babban shekan da shekanun aljanu da shekanun mutane Allah zai mana faɗa da su lallai ne Allah baya san dukkan mayaudari mai yawan kafirci inna Allah yudafi'u an alladhina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur surat al-hajj aya 38 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ita ce ibada mun zumci addu'a jama'a mun zumci addu'a annabi ya ce addu'a ita ce ibada sannan sai ya karanta wannan aya kuma ubangijinku ya ce ku kira da amsa lallai wanda suke girman kai game da bauta mai za su shiga jahannama kaskantattu a imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun karwaito daga An-Nu'man bin Bashir Allah ya kare da shi Abu Dawud to an fahimci magana a cikin wannan ko duk inda ka samu gaba kai addu'a mai kar kai wasa da addu'a kai ce kake kuma magabata suka dauki lokaci mai tsawo suna roƙon Allah to kai ma ka rinka yi cewa Allah ya taimake ka Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma ati nafsika thawaba wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha yawai ta addu'o imanin Allah shirya maka da zuciyarka shirya maka da ranka ya shirya maka da zuriyarka ya shirya maka da danginka ya shirya da al'umma a yawai ta addu'a abu na uku Abdullahi bin Abbas ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wani abu da baya so daga shugaban shi to ya yi haƙuri a kai masu zagin shugaban shi to ga magana a yi zagi ba na ka bane da za ka je ka cek a ɗora ka kan kujera wallahi kila shi gurgu ne to kai za ka rinka jan doyoyi wallahi ma ka yi haƙuri ya magana annabi jama'a duk wanda ya ga wani abu da baya so daga shi shugaban shi to ya yi haƙuri a kai domin duk wanda ya rabu da jama'a gwargwadon taki guda to wannan ba zai haifar mashi da komai ba face da ya mutuwa mutuwar jahiliya al-Imam al-Bukhari rawaito wannan data kokarin suka shugabanni da zagin su ba abin da yake kawo mutum a yake kawo shi al'umma din da a samu matsala duk matsalolin da muka faɗi na zubar da jini idan suka shugabanni ya zo to za a kai ma za a zubar da jini kasar da iya mutane Allah ya taimake mu na hudu da kusa da nagarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da suwa da wanda ne yake hannunci lalle ku rinka yin umarni da kyakkyawan aiki kuma lalle ku rinka yin hanni da wajen mummunan aiki ko kuma Allah ya yi kusa zai aiko muku da wata azaba daga gare shi sannan ku roke shi kuma ba zai amsa muku ba al-munziri ya rawaito cikin asharhi wa tarhib daga sahabi Hudhayfa bin Yaman annabi ibn al-Qayyim Allah ya rahmata ya ce wanda ya san Allah da sunayen shi da siffofin shi da ayyukan shi to zai kaunace shi ba makawa ma'ana a san Allah bi asma'ihi wa af'alihi wa sifatihi sanin Allah ta'ala zai sa ka kaunace Allah kuma wannan zai magance matsalolin sannan in ka ga ba daidai ba ka rinka umarni ka rinka hani in ka ga daidai ba a yi kai umarni a yi kar mu zama wato masu kare bakin mu muna ganin kwanya mu shi Allah ya saka mu ya ga kare da kai wannan sai kin da kai wannan da cikin ajabu wanda wannan biyar na kashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemo mani masu rauni ai lalle ana azuza ku ne kuma a taimake ku a sababiyar masu raunin na hadisi na cikin al-sulatu sahiha daga sahabi Abu Darda da ta mu rinka taimake ke mu rinka sadaka kar ka yadda ka dan uwan ka cikin matsala ba ka ka da ba da tunanin da za ka warware mishi kuma wannan da cikin hanyoyin da za ka tira wanda yake tunanin tsiran wani Allah da ke da shi wanda ke tunanin sauki ga wani Allah da ba shi Allah ya dace da ku karbi ayyukan ka mu cika da imani amin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanallahi wa bihamdihi shalawatu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi